بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد عجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka ɗan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da haɗuwa a wannan masallaci mai tarin albarka, a wannan anguwa mai tarin albarka, ba don komai ba sai don gabatar da nasiha. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci da muwafaka wajen faɗin daidai, ya kare mu dangane da kuskure. Allah ya datar da mu. Kafin zuwan malamai aka ce mu dan ce wani abu cikin abin da ya shafi sha'anin addinin mu na musulunci. Abin da nake so in tunatar da karan kaina da ƴan uwana shine wani abu wanda mafi yawanci mutane ba sa ankara, wanda kuma yake da matukar muhimmanci kwarai da gaske. Lokacin da kowa ya saki jiki cewa shi musulmi ne, watakila yana ikirarin a cikin musulman ma shi ahlus sunna ne, watakila malami ne ko ɗalibi ne ko wani abu makamancin haka, amma mun manta ko wani lokaci ma ka iya cewa ba mu sani ba abubuwan da suke iya warware musuluncin mutum ma bai sani ba. Subhanallah. Ya kamata dai kowane musulmi na farko ya sani cewa bayan mutum ya tabbata musulmi, to ya san mutum yakan iya fita daga musulunci. Wannan
shi ake cewa ridda, wanda malaman fiqhu zaka duba cikin littafan su sukan yi babi su kutum da guda akan abin da ya shafi ridda. Ridda shine suka ce kufrul muslim, musulmi ya kafirta yayi wani abu, sawa'an ko ta bangaren aiki ko bangaren magana, wanda zai fadda shi a cikin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya tabbatar da cewa mutum musulmi yana iya ridda. Misali inda Allah yake cewa wa may yartadid minkum an dinihi fayamut arama wa huwa kafirun ko fa ulaika habitat a'maluhu fid dunya wal akhirah. Wa may yartadid minkum an dinihi, wanda ya ridda daga cikin ku daga kan addininsa, fayamut wa huwa kafirun, ya mutu yana a matsayin kafiri. Kaga Allah da kansa yace wanda ya ridda daga cikin ku, kaga kenan ya tabbata cewa mutum yana iya yin ridda, ya fita daga musulunci ya koma wani abu daban, kafirci. Allah ya rufa asiri. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da kansa ya faɗa a cikin hadisi dake magana akan ridda, yake cewa wani zamani zai zo da mutum zai wayi gari yana musulmi, amma kafin yammaci wataƙila ya fita ma da kafirci daga musulunci, ya kafirta. Ko kuma mutum zai wuni yayi dare ya wuni yana musulmi, amma kafin gari ya waye kuma ya zama kafiri. Kaga wannan yake nuna mana cewa ashe musulmi yakan iya yin wani aiki ko wani abu wanda yake fadda shi da kafirci, daga musulunci ya maida shi kafirci. Shi yasa Shehu Malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rubuta littafi Sukutum da guda, wanda zan karanta mana dan karancin lokacin da muke da shi. Yasa masa Nawaqidul Islam, abubuwan da suke warware musuluncin mutum, ya yargo abubuwa har guda goma. Ɗaya daga cikin abubuwa guda goman nan, idan mutum ya aikata su to ya kafirta. Allah ya rufa asiri. Saboda haka yana da mutukar hadarin gaske musulmi a ce bai san waɗannan abubuwa ba, ko ya ce bai ankare daga cikin waɗannan abubuwa ba, domin duk abin da zai fidda mutum a musulunci ba ƙaramin abu bane ba. Wataƙila mutum ma wataƙila bai sani ba yana aikatawa, wani daga cikin ɓangaren aiki ne, wani kuma magana ce ma. Allah ya rufa asiri. Saboda haka malami ce Nawaqidul Islam, abubuwan da suke warware musuluncin mutum ga sunan kamar haka. Na farko sai ce ashirku fi ibadatillah, shirka wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta. Haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ka ɗauka ka ba wa wani, wannan kam kowa ya sani. Mutum ya tashi yin ibada sai ya cakuɗa wannan ibadan, wataƙila ya haɗa da Allah kuma da wani, ko kuma ya yi wa Allah ya yi wa wani shi kadai ma. Kamar yadda malamai suka ce shirka kala biyu ce, akwai ashirku ma'allahi, mutum zai yi shirka tare da Allah, kuma ghairillahi, tare kuma da wani Allah. Akwai kuma wanda mutum zai yi kai tsaye ma, alqasdu ma ghairillahi faqat, mutum zai yi kuduri ya yi aikin nan kai tsaye ma ba dan Allah ba. Duka wannan yana kai mutum zuwa ga shirka. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wurare da dama, ya nuna cewa duk mutumin da ya shirka ya kafirta, duk mutumin da ya shirka ba zai shiga aljanna ba, duk mutumin da ya shirka Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yafe masa ba. Malam sai ka kawo
inna Allah yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalik liman yasha.
Allah subhanahu wa ta'ala wannan cikin suratul nisa yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika. Allah baya yafewa idan aka yi tarayya da shi, amma yana yafe laifin da ke kasa da haka, liman ya shashi ma ga wanda ya ga dama. Karshen aya Allah ce wa may yushrik billahi faqad iftara ithman azima, wata ayar kuma ce faqad dhalla dhalalan mubina, duk wanda ya shirka da Allah ya kirkiro wani zunubi mai girma, ko kuma ya yi bata manisanciya wanda ba zai ji kira ba. A cikin suratul ma'ida Allah ya riga yake hanzari yake cewa innahu may yushrik billahi,
innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar.
lallai duk wanda ya shirka da Allah hakika Allah ya haramta masa aljanna sannan makomarsa ita ce wuta sannan azzalimai masu shirka kenan ba su da mataimaki ranar tashin alkiyama wannan kadan kenan daga cikin ayoyi da Allah subhanahu wataala ya nuna cewa duk mutumin da ya shirka ya yi tarayya da Allah ya kafirta kuma ma Allah ya haramta masa aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa cewa wato man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar duk mutumin da ya mutu alhali yana kiran wani yana sanyawa Allah kishiya yana kiran wani koma bayan Allah a matsayin kishiya yana ba wani haƙƙin Allah dakhala an-nar zai shiga wuta kaga wannan ma hadisin yake nuna mana cewa lalle duk mutumin da ya tarayya da Allah to Allah subhanahu wataala wato ba zai yafe masa ba ko kuma Allah subhanahu wataala zai kona shi a wuta domin laifi ne da yayi wanda ya kai zuwa kafirci abu na farko kenan a gurguje abu na biyu daga cikin abubuwa da suke kai mutum zuwa kafirci suke fidda mutum daga musulunci shine ittikhadul wasa'il bainal 'abdi wa rabbihi mutum ya riki tsakani ya sa tsakaninsa da bawa tsakaninsa da ubangijinsa ya riki wani wanda wannan shi zai zama wasita zai zama masa kaman wato tsani tsakaninsa da Allah ba zai kira Allah kai tsaye ba sai ya kira wannan ba zai roki Allah kai tsaye ba sai ya roki wannan ba zai kai bukatarsa zuwa ga Allah kai tsaye ba sai ya roki wannan wannan din nan sawa'an annabi ne sawa'an ko mala'ika ne ko wani shehi ne ko wani malami ne ko ma wane ne daga cikin mutane mutukar dai aka dauke shi aka sanya shi wasifa tsakaninsa da Allah subhanahu wataala to wannan yana kai mutum zuwa kafirci jama'ar musulmi mu sani cewa wannan kalmar gabar da muke kai shine mafi girman abin da ya kai kafiran zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa kafirci ku sani cewa ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi ma ya samu mutane suna ibada kala daban-daban suna yin aikin hajji suna yin sadaka suna yin wasu abubuwa daban-daban amma matsalar su shine idan sun tashi roƙon Allah ba za su roki Allah kai tsaye ba kowa yana da gunkinsa wannan yana da lata wannan yana da uzza wannan yana da kaza waɗannan din nan sun sani cewa ba halitta suke yi ba sun sani cewa ba asirtawa suke yi ba sun sani cewa ba rayawa suke yi ba sun sani cewa ba kashewa suke yi ba idan ma an tambaye su za su ce ai sun sani ba sa halittawa ba sa kashewa ba sa rayawa amma suna cewa suna bauta musu ne domin me su kai su zuwa ga Allah liqarribuna ila Allah sulfa
la na'buduhum illa liqarribuna ila Allah sulfa
wato mu ba ma bauta musu dan komai kawai dan su isar da mu zuwa ga Allah ne ai wane babban mutum ne ai malami ne ai waliyi ne idan na kama kafansa sai ya kai mu zuwa ga Allah ai kuskure ne kai tsaye ka kira Allah kai tsaye ka kama kafa mana ka kira manzo Allah shi kuma sai ya je zuwa ya kai maka zuwa ga Allah wannan abun shine ya kafirta kafiran zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya jama'ar musulmi ku sani cewa su kafiran zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi tai musu wa'azi karshe ma aka yake su aka kafirta su aka saukar da duk ayoyi da ka sani a Qur'ani aka kafirta su wasu su fa wayanda suke kira din manya-manyan mutane ne a ciki akwai masu kiran mala'iku a ciki akwai masu bautawa annabawa masu kiran annabawa kamar masu kiran annabi Isa a ciki akwai masu kirawa salih masu kiran salihan bayi sulata da uzran nan da kuke ji duk mutanen kwarai ne duk mutanen kwarai ne amma daga karshe da suka mutu malamai suka ce waliyai ne kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi malamai suka ce waliyai ne amma lokacin da suka mutu sai shaydan ya zo ya suranta wa mutane cewa to waɗannan manya-manyan malaman naku shehunan naku nan kun ga da suna nan kuna bautawa Allah tare yanzu tunda ba sa nan me zai hana ku suranta gumakansu ku yi gumaka na zanen fuskokinsu in kun gansu su rinka tuna muku da Allah ku rinka roƙon Allah sai suka yi wannan sai suka zo suka wato yi gumakan waɗannan manya-manyan malaman nasu in sun gansu sai su tuna musu da Allah sai su roƙi Allah da suka mutu su kuma ƴaƴansu da jikokin da suka tashi sai shaydan ya suranta musu cewa ai kun ga waɗancan gumakan iyayenku su suke bautawa saboda ku ma ku je ku bauta musu to kun ji inda aka samu bautan gumaka ina fata an fahimta saboda haka suna kiran wannan lata da ussan ne amma su mutanen kware ne waɗanda suke kiran Annabi Isa ai ba wani daga cikin mutum wanda yake da kokwantan cewa Annabi Isa mutumin kirki ne 100%. Kowa ya sani. Amma duk da haka kiran da suke wa annabawa, da kiran da suke wa mala'iku, da kiran da suke wa sauran salihan bayi bai hana a kafirta su ba. Amma abin mamaki mutumin yanzu yana kiran mutumin da watakila ma bai kai farcen waɗancan mutanen ba. Ban sani ba ko kun fahimci abin da muke so mu kawo. Shine malami wani daga cikin malamai ya kawo a cikin littafinsa na abin nan littafin warwa kashfi shubuhat yake ya kawo irin wannan maganganun da nake faɗa. Yace mutanen zamanin manzo Allah suna kiran mutane na ƙwarai. Duk da haka aka kafirta su, aka tabbatar da su kafirai ne har ma aka yake su. Amma yace kai can mutanen mu wani ma sai ga ya kira wani ma wanda wataƙila cikin fajiran mutane ma, wataƙila cikin mutanen banza ma, amma kuma shi zai kama. Amma kuma waɗancan an yadda fa kafirai ne, an yadda mutanen banza ne. Don me? Dan sun kama sunan mutumin ƙwarai. Amma mutumin yanzu kuma da zai kama sunan mutumin da bai kai waccan ba, amma kuma ta yaya za a ce shi kuma bai yi abin kafirci ba? Saboda haka abu na biyu ku sani, kama wasiƙa shi Allah so yake in ka tashi kiransa ka kira shi kai tsaye. Wa idza sa'alaka ibadi anni
fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون.
الله سبحانه وتعالى ممن تابعنا أن سوقت ديتني لوك شند صحابي سكي أيكين حج إذن سكتا هزا سروج الله سيسكرا يا أبنجي سكرا شدك أيدي يا ربي ربنا سرنك تغمريا سي الله سبحانه وتعالى. Wata ruwayar kuma an ce sahabbai ne suka taru suke tambayin manzo Allah a ina Allah yake, idan mun kira shi zai ji kuwa ko ba zai ji ba? Sai Allah ya saukar da wannan ayan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, idan bayinka suka tambaye ka dangane da ni ka ce musu ina kusa da su. Ujibu da'wata da'i idza da'an, ina ansa addu'ar mai addu'a idan yayi addu'a, idan ya kira ni. Falyastajibu li, shi ma ya ansa mun. وليؤمنوا بي كما يي ايماني دني لعلهم يرشدون, تبر ذا su samu shiriya. Kaga wannan Allah kai tsaye sai runa, idan mutum ya tashi kira sai kira shi kai tsaye. Karkace sai ka buta hannu wane, karkace sai ka kama kafar wane, karkace sai ka kira wane, shi zai kai bukatar ka. Wannan kuskure ne. Sanya wasiƙa tsakanin mutum da Allah subhanahu wataala, wannan yana kai mutum zuwa ga kafirci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a huwa al-ibada, ita addu'a ita kanta ita ce ma ibadar. Saboda haka idan ka tashi roƙon komai, ka tashi neman komai, ka tashi neman agajin komai, duk wani abu wanda ka sani Allah ne yake yi, kai tsaye kawai ka roƙi Allah subhanahu wataala. Babu laifi ka samu mutanen ƙwarai ka ce su taya ka addu'a, amma ba zuwa za ta yi kai maka kama bacci ba. Wanda take kyautata musu zato ɗaliban ilimi ne, malamai ne, almajirai ne, ƙananan yara ne, da sauran mutane da kake ganin mutanen ƙwarai ne ka ce su taya ka addu'a, amma ba bacci za ka yi ba. Ina fata an fahimta. To saboda haka mu sani, sanya wasiƙa tsakanin mutum ya sanya wani abu a matsayin wasiƙa tsakaninsa da Ubangiji, yana ɗaya daga cikin nawaƙidul Islam, abinda ke warware musuluncin mutum. Abu na gaba, abu na uku daga cikin abubuwan da suke warware musuluncin mutum, malai ce man lam yukaffirul mushrikin, wanda bai kafirta kafirai ba, baka yadda arne bane to kai ma arne ne, baka yadda kafiri bane to kai ma kafiri ne, ba ni na faɗa ba. Babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda ya mutu kusan shekara 200 da wani abu, shi ya faɗi wannan magana, ko ba ɗan izala ne suka faɗa ba? Ina fata an fahimta. Saboda haka masu cewa ai su ma addini suke yi, ai mu ma addini ne, ai kuskure ne a ce musu kafirai ne, shikenan ka zaɓi ɗaya. Wani zai ce ai su ma suna da addini, eh suna da addini, amma wani addini, me suna addinin? Kaga Allah bai ce musu qul ya ayyuhal kafiruna, sunan su kenan na yanka. Allah da ya sa musu da kansa yake su din kafirai ne. Kaga dole sai ka rawa me ma'anar kafiri, shine wanda ya kiyarda da musulunci. Me ma'anar musulmi, wanda ya mika wuya. Manzo Allah yayin kira sai aka samu mutane guda biyu, kala biyu, wasu suka ansa sai aka ce su ne wanda suka mika wuya musulmai, wasu suka ki amsawa su ne wanda suka ki. To kin nan kaman ka ce waɗanda suka ki su ne wanda suka kafirta kenan. Ina fata an fahimta. Saboda haka dai duk wanda bai yadda kafirai bane, to mala yace su ma kafiri ne aw shakka fi kufrihim ko yake kokonto akan kafircin su yana cewa kai anya dai ka san akwai masu cewa to abin da to duk dai lalabe ne da cikin duhu kuskure ne lalabe ne cikin haske ko masu cewa to sai dai da can dai za a bambance ba musamman dai kaga yana kokonto kenan ko to wannan ma yana kafirta mutum ina fata an fahimta abu na gaba cikin abubuwan da suke fidda mutum daga musulunci mani a taƙada anna ghayra hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadiyihi wanda ya kudurta cewa ga wata shari'a wanda wani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi wanda yake ganin wannan abun yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani ne ya zo da wani abu sai kake ganin cewa abinda wannan ya zo da shi yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuyi hakuri za mu fito da abin fili ai an yi zamani bai dan wuce ba bai dan yi nisa sosai ba da wasu suke cewa wani salati ya fi salatin annabi har suna alfahari da shi na taba ganin wani a bidiyo yana cewa an ce salatul kaza ya fi na annabi ya fi fitin kai kamar wani alfahari yake to wannan shine maganar da ake wani ya ce ga wani abu wanda ba manzon Allah ne ya zo da shi ba kuma ya ce wannan abin ya fi na manzon Allah shine maganar da ake dole ka yadda ko ka gane ko baka gane ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba ko ka karanta ko baka karanta ba in aka ce ma wannan daga wajen manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam dole ka mika wuya ka yadda yafi na malamin ka yafi na kowa da kowa to anan muke samun iskali anan muke samun matsala mu ahlus sunna mun yadda da wannan sai sa ma muka ce ba za mu yi addini ba sai irin addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi amma wasu wanda ba mu ba su kuma sai suke ganin a'a wani ma yana iya zuwa da wani addini ko yana iya yin mafarki yaga wani abu ko annabi ya bashi wani abu a mafarki ko kuma wani ma kawai zai iya kirkiro wani abu na falala kuma ba ya sa ba sai a ce maka ma wannan abin ya fi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to in har ka yarda cewa abinda wani ya zo da shi ya fi na manzo Allah to kamar ka yarda cewa wanin shi ma ya fi wa abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don bayan da ra'ayi a ce wani abin sa yafi na manzo Allah kuma shi kuma kace bai fi na manzo Allah ko ka fada ka hankali ba sai tsaba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa wa khairul huda huda annabi sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a shine shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole mutum ya yarda da wannan ya mika wuya shine wanda idan an bi shi Allah subhanahu wataala ce za a shiryo wa in tuti'uhu
وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
الله سبحانه وتعالى ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi za ku shiryu shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi wannan certificate din cewa idan an bi shi za a shiryu amma kowa da mutum yakan iya yin dare yakan iya yin kuskure saboda haka duk abin da mutum ya zo maka da shi sai ka aula idan ya saba ma shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka nema masa gafara ka dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na gaba cikin abubuwan da suke wato sa mutum ya kafirta ko ya fita daga addinin musulunci abu na hudu shine mala yace man taqa abu na biyar mala yace man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wa law amila bihi mutumin da ya kyamaci wani abu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ko yayi aiki da wannan abin ya kafirta wani abu ne aka ce ba manzo Allah ne ya zo da shi ko sifa ce ko kuma dabi'a ce ta manzo Allah ko aiki ne na manzo Allah ko manzo Allah ne ya sa aka yi wannan aikin ko ya ga an yi wannan aikin bai hana ba sai ka kyamaci wannan abin a ranka ko da ka yi aiki da wannan abin ka kafarta misali a nan wurin malaman sira suka ce yana daga cikin sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajiye gemu gemunsa an ce har kusan kirjinsa ya cika habarsa gaba ta to shikenan sai aka samu wani mai ya kyamaci gemu kai wannan abin naku ne gaskiya kaza kaza kyamaci wannan ina fata an fahimta to koda ya bar gemu shine abin da ake magana ko kuma an ce sifa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk manzo Allah ma yayi hani hadisi da yawa mutum ya taka wando yace tufafin mu'mini idan sawu ne ina fata an fahimta wani hadisin ma yace duk abin da ke kasa da Ka'bain fa huwa fi an-nar yana cikin wuta da sauran hadisai sai mutum ya kyamaci wannan, me yasa kuke dingila wandan ku ne, me yasa kaza ne, sai yake kyamatar wannan. To koda ya dingila wandan, kyaman nan da ya kyamaci abinda manzo Allah ya zo da shi ya kafarta, dole ka ji kana kaunar abinda manzo Allah ya zo da shi, ko abin ya ma dadi ko bai ma dadi ba, ko ka gane ko baka gane ba, ko abin zai shiga rayuwarka ko ba zai shiga rayuwarka ba, dole ka ji kana kaunar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi. Daga lokacin da ka ji kana kyamatar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi, to wannan yana daga cikin abinda yake kai mutum zuwa ga kafirci. Abu na shida, yan uwa, man istahza'a bi shay'in min dinir rasul sallallahu alaihi wa sallam aw bi thawabihi aw bi iqabihi, mutumin da ya yi izgilanci da wani abu cikin abinda manzo Allah ya zo da shi na addini, ko kuma ya yi izgilanci da ladan wani abu na addini, ko ya yi izgilanci na wata uquba, aka ce wannan abu za a samu lada kaza, sai kawai kai da Allah lada kaza, kuma har ina ma za ka rinka izgilanci da wannan abu, ko an ce idan mutum ya yi abu kaza za a masa azaba kala kaza, sai kake izgilanci da wannan abu, wannan yana kai mutum zuwa ga kafirci. Wannan kuma yana daga cikin abubuwan da mafi yawa muka shahara, idan muka ga mace ta yi shiga mai kyau na musulunci sai a ce kai da Allah munafika ce ba, wani duk mafi yawanci irin wannan munafikai ne. Ustazan nan masu ajiye gebun nan yawan yawanci ɗan iska ne, ko ya rinka izgilanci, ko a rinka ya ustaz ana wani izgilanci wani abu haka. To izgilanci jama'a yana fidda mutum daga musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum, cikin suratul tauba zasu inna wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, idan suka yi wani abu sai su dinka cewa innama, in aka tambaye su me yasa kuka aikata kaza sai su ce innama kunna nakhudu wa nal'ab, a muna dan kutsawa ne ba, muna dan tabawa ne, kawai wasa muke yi wallahi ba da gaske muke ba. Allah sai ya ce la ta qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, kace yanzu da Allah da manzon Allah da ayoyin Allah kuke izgilanci, izgilanci kace da ayoyin Allah, izgilanci kace da manzon Allah, izgilanci kace da littafin Allah, izgilanci kace da addinin Allah. La ta'tadiru, kar ka kawo hanzari, kar ma ka kawo uzuri wannan aikin da kai na izgilanci. Allah ce kada ka farto ba'da imanikum, kun riga kun kafirta bayan imanin da kuke da shi, izgilancin nan da kai Allah ce ya fitar da kai daga musulunci. Saboda haka ƴan uwa, duk abin da mutum zai yi kar a ce wannan abin yana da alaka da addini, kai izgilanci ga wannan abu. Abu na bakwai cikin abubuwan da suke kai mutum zuwa ga kafirci, as-sihr, sihiri, duk wanda yake sihiri yana kai mutum zuwa ga kafirci. Sihiri kala biyu ne, akwai as-sarfu akwai al-qasr. As-sarfu shine mutum yayi sihiri domin ya karkato da wani abu ya samu amfanin wani abu. Al-aqafu kuma mutum zai yi wato sihiri domin ya me ya kauda wani abu. Mutum ya ce misali zai je ya masa sihiri ya samu wani abu, ko ya masa sihiri wani abu da Allah ya rubuta kila zai same shi, kar ya same shi, ko wani abu makamancin haka. Sihiri yana fidda mutum zuwa ga musulunci, abin da kafirci. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin doguwar ayar nan da ke cikin suratul baqara. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ƙarshe-ƙarshen sai yake cewa me? Yake cewa وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان تعالت وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا دمي يعلمون الناس النبي سليمان بي كافرتا با شيطانو سوني سكا كافرتا كما هو نياتي ميسا شيطانو سكا كافرتا تعالى فرد رجيك يعلمون الناس دومن سنة قوية ومتان سهري كينام سهري ينا كيمو تنزوى كافرتا ina fata an fahimta. Saboda haka wannan abu na bakwai kenan daga cikin abubuwan da suke kafirta mutum. Abu na takwas daga cikin abin da yake kai mutum zuwa kafirci, malam ce muzaharatul mushrikin wa muawanatihim ala almuslimin, taimakawa kafirai da agaza musu akan musulmai. Kana musulmi amma ka ji wani abu zai cutar da musulunci, amma za a hada kai da kai, sawana office ne ko a wajen aiki ne ko a siyasa ne ko a mulki ne ko a fadar gwamnati ne ko a ina ne, ka samu labari wannan abin zai cutar da musulmai, amma sai kai shiru, wataƙila ma kai zaka bada tactics da logic yanda za a yi a cimma wannan abu. To ko ka zo ka ce kai musulmi ne, ko ka daura goshinka a kasa kana sallah har a zare ranka wannan abin da kai in dai ba ka gyara ka tuwa ba ya fitta kai daga musulunci wannan kuma mafi yawanci abin da halin da muke shi kenan zaka mutum musulmi amma da zai samu dan karamin ofishi ma din kana masa magana zai ce kar ka bin magana musulunci kar ka bin magana musulunci malam dan Allah taimaka misali in lecturer ne malam dan Allah kai ba kar ka wani ma zai ce bai ba aikin Allah yake ba wala ka kar ka hada inda Allah ka cuce ni bana yanzu maganar musuluncin shine zai cuce za a cuce shi kenan an hada shi da Allah yayin za a cuce shi mafi yawanci haka muke halin mu daga mutun ya dan samu dan karamin office wanda lai subin wala ibn ibn jiwa maimakon yayi amfani da wannan damar ya daukaka musulunci yayi wani abu wanda zai sa musulunci ya zama yana da izza amma sai yayi wani abu wanda zai dan korar da musulunci wani ma wanda ba musulmi ba wata kila sai ya fahimci kamar musulunci ne koya ma wani wani ma wanda ba ahli sunna ba sai ya ce yan izalan nan ko ahli sunna nan ai haka suke ganin wani kaza office kaza banda walakanta mutane ba abin da yake yi wannan ba daidai bane ba saboda haka duk mutumin da ya samu dama ya yi kokari ya ga cewa ya taimaki musulunci ko a cikin mota ne zaka yi bulaguro daga nan zuwa da maturu kai wani abu wanda zaka daukaka addinin musulunci kar ka kuskura kai wani abu wanda zaka kaskantar da musulunci kar ka kuskura kuma kai wani abu wanda zaka daukaka bace abu na tara na kusa da na karshe mutumin da yake ganin cewa akwai wata shari'a wanda za a iya bi wacce ba shari'a ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko yana ganin ga wani mutum wanda yana da wata shari'a wanda za a iya sakin na manzon Allah a kama na wannan mutum to in ka kudurta haka shi ma yana kai mutum zuwa ga kafirci abu na karshe na goma wanda yafi kowa kowanne hadari cikin goma nan al-i'radu an dinillah kauda kai akan addinin Allah kaga mutum musulmi ne ba ruwansa da neman ilimi ba ruwansa da karantarwa ba ruwansa da taimakawa makaranta ba ruwansa da taimakawa masallaci ba ruwansa da taimakawa masu wazi shi dai kawai ba ruwansa in ana abu ma shi kaman irin dai irin ga abin kunnan wani lokaci ko in kula ko ya dan zo ya dan zauna din ma fa minti 10 minti 20 ko shawara ce ya bayar addinin Allah ya ci gaba shi ba ruwansa bai da wani project guda daya tal akan musulunci kau da kai dangane da addinin Allah in zaka tambaye shi izin salawa bai sani ba ina yake zuwa makaranta bai sani ba me yake yi na taimakon addini bai sani ba yayan safa yan agaji babu matar safa babu shifa babu ba ruwansa da wani addini shi kawai ya zo da dogon jallabiyarsa ai sallah da shi da safe ya fita kayansa office ko kasuwa bai da wani aiki akan musulunci kau da kai akan addinin Allah idan da haka aka yi da addinin ba zai iso zuwa gare mu ba wadanda kuke gani kuke jin labarinsu suka yi yaƙi suka sadaukar da rayuwarsu suka sadaukar da dukiyarsu suka sadaukar da lokutansu suka sadaukar da rayuwarsu rayukansu ga baki da dan musulunci ya iso zuwa gare mu da yanda muke wa musulunci ruko yanzu da haka suke yi wallahi wata ila din dai ba Allah ne yayi ikon sa ba da ko kanshin musuluncin ba za mu ji ba saboda haka a matsayin ka na musulmi wajibi ne duk wani abu ka shiga a dama da kai za a yi wazi a masallacin ku a ganka kana gaba gaba za a yi bako zai zo wazi a ganka kana gaba gaba za a yi lanci za a taimaka a masallaci kana gaba gaba dan agaji a ga ƴaƴanka a ciki islamiya a ga ƴaƴanka a ciki PTA na islamiya komai na addini ka shiga ciki ko ba za ka iya taimakawa ta wani bangare ba za ka iya taimakawa ta wani bangare ko shawara ka baya amma kau da kai din nan yana daya daga cikin abubuwan da ke fidda mutum daga ciki addinin musulunci muna fatan Allah subhanahu wataala ya kare mu daga dukkan abin da zai fidda mu a cikin addinin Allah kuma ya tabbatar da diga-digan mu akan musulunci اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك abinda na fada da dai Allah subhanahu wataala ya sa mu yi musharaka a cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya sa ma kar a fahimta ballantana a yake da shi subhanakallahu wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah mun saurari nasiha da jan hankali game da abin da ya shafi wannan addini namu na musulunci daga bakin ɗaya daga cikin malamai Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a mizani babu shakka malam yayi kokari wajen jan hankalin mu da kuma tunatar da mu game da abin da ya shafi a wato nawaqidul islam shine abubuwan da suke warware musulunci guda goma kamar da Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya kawo a cikin littafinsa babu shakka malam yayi kokari kware da gaske wajen fahimtar da mu su waɗannan abubuwan da suke wato kawar da mutum ko kuma suke fidda mutum daga addinin musulunci. Kamar yadda aka san cewa akwai abin da mutum zai iya shiga musulunci, to kuma akwai abubuwan da mutum idan yayi kuma zai sa ko za su fidda shi daga musulunci ko kuma zai bar musulunci. To malam ya karanta mana, sannan kuma ya kokarin sa wajen wato yi mana bayani akan waɗannan abubuwa da suke warware musuluncin ɗan adam. Allah saka alkhairi. A kafin zuwan malami na gaba, dan faɗakarwa game da abin da malam ya karantar da mu, akwai duk da cewa na zo a latti ko a ƙarshe-ƙarshe, akwai gaba da malam ya yi magana akan wato ɗaya daga cikin sunan na rakajin Islam ɗin, shi ne al-istihza'u bid-din, wato izgili da addini, kamar waɗanda suke da riƙo da addini. Mutumin da ko ya ɗage wando ko kuma an ga ya riƙo da wani abu na addini ko yana tsoron Allah ko wani mai kama da wannan, ya zama an masa izgili. A faɗakarwa akan wannan shi ne ya zama izgilin da za a masa saboda wannan wato wannan ɗabi'a, wato wannan ɗabi'ar da ya riƙe ta addini ya zama ita ake wa izgili, ba shi karan kansa ba. To wannan shi ke fidda ɗan adam daga musulunci, kamar yadda Sheikh Ibn Baz yake faɗa. Saboda haka wannan tsoron Allah nasa shi ne ake wa izgili, ba shi karan kansa ba shi wannan mutumin. To wannan shi ke sa ɗan adam ya bar musulunci da irin wannan ɗabi'ar. Sannan yana ɗaya daga ciki al-iradu an dinillah, wato abin da ya faɗa na ƙarshe shi ne wato abin da ke warware musuluncin mutum na goma shi ne kaucewa ga wato barin addinin Allah ko bujirewa bar addinin Allah. To wannan faɗakarwa akan wannan shi ne sai ya zama wato mutum ya kauce ga barin sanin abin da ya zama wato wajibi a addinin musuluncin ya sansa. Ma'ana sanin wannan abin shi ne zai zaunar da shi a cikin musuluncin. Idan ya mutum ya zanto ya bujirewa wannan, to wannan shi ne ya kaucewa addinin Allah ko ya bujirewa addinin Allah. Wannan kuma babu shakka yana fitar da mutum daga addinin musulunci. Ma'ana sanin abin da ya zama asalin shi, asalin wan asalin zamanka addini shi ne asalin zamanka addini. To sanin sa idan ka bujire masa, to wannan shi ne zai sa ka bar addinin musulunci. Allah ya sa mu dace. Malami na gaba shi ne Ustaz Abubakar.